Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger inda suka hada da radio amfani da rauniya da kuma niya. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya kama mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu kai tsaye ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai so.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Talata 26 ga watan Disamba shekarar 2017 zamu karkare magana ne akan matakin nan da coach ta dauka na dakatar da gwamnatin jihar Kaduna daga korar malaman nan da aka ce sun fadi jarabawar ƴan aji hudu,
wanda kuma hakan ya sa gwamna Nasiru Rufai wato gwamnan jihar ya ce a maye gurbin waɗannan malamai da wasu waɗanda suka fi cancanta da aikin koyarwa. Shin ya jama'a suke kallon wannan al'amari? Malama Hafsa dan ba mu kada.
To ga Abdulaziz Alkasim Bununu ya ce to mun gode wa Allah an samu ci gaba ta bangaren ilimi da dai gwargwado. Allah ya ba mu shugabanni masu kaunar ilimi da talakawa. Zamu karanto amsoshin ku akan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram.
To yanzu bari mu fara da tambayar kamar yadda Hafsat tace, wanda muka tambaye cewa shin wani ci gaba kuke ganin an samu ta bangaren ilimi amma a kasashen mu masu tasowa musamman irin su Najeriya, Niger da makamantan su a shekarar nan mai karewa ta 2017.
To sakon farko ya fito daga Ahmad Hassan Dorayi, yace a Najeriya babu wani ci gaba da aka samu saboda kullun rigima ƙara zafi take yi tsakanin malamai da gwamnati kan ta kasa biyan su haƙoƙin su sai yajin aiki. Gashi ita kanta jami'ar bata iya gamsar da dalibai ta fuskar karatun da ake koyarwa ba saboda rashin tallafi, ga rashin tallafin gwamnati ga dalibai.
To ha, to sai kuma Abdulaziz Alkasim Bununu yace to mun gode wa Allah an samu ci gaba ta bangaren ilimi da dai gurgudu. Allah ya ba mu shugabanni masu kaunar ilimin talakawa.
To Arabiyu Muhammad Gidan Madi Sokoto yace hakika yau da gobe mu dai an samu ci gaba sosai ta bangaren ilimi a jihar mu ta Sokoto domin gwamnatin talakawa mai adalci Honorable Aminu Waziri Tambuwal ya taka rawa sosai a bangaren ilimi. Allah ya saka masa da alheri, Allah ya maimaita mana.
To amin amin. To sai kuma Yahaya Damno Azare yace tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare su suka hada wannan sako suka aiko suka ce eh to kamar mu a nan Najeriya an dan samu ci gaba ta bangaren samun kyakkyawan sakamako daga mafiya yawan daliban da suka gama sakandare, wannan kuma babban ci gaba ne a bangaren ilimi.
Mai turare gwadabawa yace yau da gobe mu dai gaskiya ba wani canji a fannin ilimi, ganin ba bokan ba islamiyar ba ganin yadda ake kokarin cin zarafin malamai.
To fa, to sai kuma Sadiya Naji Tandari Putuskum yace yau da gobe ilimi garkuwar dan adam. Hakika an samu ci gaba ta bangaren ilimi a wannan shekara ta 2017 da muke ciki da muke ban kwana da ita a Najeriya, domin wannan shekara kowa ya shaida an ciwa yadda ne ku da jam sai dai godiya.
To ga Shehu Adamu Rijau yace to a gaskiya Najeriya dai maimakon ci gaba ci baya aka samu a bangaren ilimin kasar mu a wannan shekarar ta 2017, domin dai a karara kowa ya ga irin kairuwa ranar da aka yi a Kaduna kan rashin kwarewar malaman makaranta. To haka ma gwamnatin jihar mu ta Niger yace mafi yawan malaman makaranta a jihar mu ba su da kwarewar da ake bukata. To idan ka bincika sauran jihohin kusan duk haka ne. Mu dai muna fatan a samu ci gaban a shekarar 2018 mai kamawa, domin dai an ce fata na gari lamiri, amma yanzu kam da sauraron na aka ba.
To fa sai Musa Hadirin Asuba da Magaram yace tare suka hada wannan sako da Babaye Gambo a da magaran suka ce salamu yau da gobe a gaskiya mun kan a yankin mu batun ilimi babu laifi domin safa da yamma babu zaman banza sai dai wani hamzari ba gudu ba da karatun addinin matasan mu basu bashi muhimmanci ba da fatan za a gyara akan wannan lamari domin addini shine duniya da gidan gobe ku tashi lafiya
to daga Kamilu Rabi'u Rurin yace yau da gobe ikon Allah tab kun tado da abin da yake ciwa talakawa tuwa ƙwariya gaskiya mu dai babu wani ci gaba da muka samu musamman mu al'umman Najeriya yau a ce Najeriya sai kai jarabawa shiga jami'a wato jam kashi idan ka samu ka ci to wallahi sai ka dage da adda a wajen samun admission saboda ɗan alfarma sun yi yawa idan ɗan talaka ne kai to fa adda a ci ta kwace ka mu dai anan ba mu samu ci gaba ba ganin yadda ilimi ya ƙara tsada a Najeriya to tashi lafiya
to sai mu ce sai addu'a to sai kuma Abdulsalam mai walda damba yace salam yau da gobe a gaskiya idan ana batun samun ci gaban mai tonan rijiya ne domin kuwa babban abin takeici shine sai ka duba makarantun mu na primary da secondary zaka ga makarantun sun sha kuskure sosai amma babu wadatar abin da ake bukata a makarantun
to ga kuma Shaibi Zidane yace assalamu yau da gobe a gaskiya ni dai ban ga wani ci gaba da aka samu ba a wannan shekarar dake karewa duba da yadda karatu ya gagara talaka komai yayi tsada Allah dai ya sa mu gama lafiya a tashi lafiya yau da gobe shirin matasa
to mun gode sai Sadi Saidu Daura yace yau da gobe hakika ci gaba da ko aka san haka a bangaren ilimi a wannan shekara mai karewa sai hamdala ganin mu dai a jahar mu ta Katsina yadda gwamnatin ta Katsina ta jajirce wajen inganta ilimi da kyautatawa malamai wajen albashin su sabanin wasu jihohi wanda gwamnatin su ma bata iya biyan albashin nasu ba
Sai Zaharuddin Umar baban yara bici yace salamu yau da gobe zamu iya cewa rashin ci gaban da aka samu a fannin ilimi a kasar nan yafi ci gaban da aka samu idan ma akwai ci gaban kenan amma a wani bangaren idan muka yi la'akari da dubunnan daliban da suka samu guraben karo karatu wato admission a jami'o'in kasar nan zamu iya cewa an samu ci gaba a sha'ana nagode ku tashi lafiya
to Allah ya sa mu dace to bari mu dan leka kuma shafin mu na Twitter ko in an jima mun samu dama sai mu sake dan karanto wasu daga shafin Facebook din akwai Abubakar Sadiq Bilal yace a gaskiya ni kam zan iya cewa ba wani ci gaban da aka samu a fannin ilimi na jihar mu ta Adamawa saboda wallahi yawancin azuzuwan dalibai sun rushe a cikin suna cikin damuwa sannan kuma gwamnati ba ta biya malamai albashin su sai kuma Umar Abubakar Mubi yace yau da gobe mukan a bangaren mu Fulani makiyaya babu wani ci gaba da muka gani har yanzu fadi kawai ake yi a gidajen radio amma har yanzu babu wata makarantar ƴaƴan Fulani da yake daya da take aiki da fatan mu ma za a tuna da mu a wannan sabuwar shekara ta 2018 mai kamawa bari in sake leka ɗaya daga cikin sakonnin na Abdulrahman Balkore yace salamu yau da gobe a gaskiya mu mu'amalar Najeriya zamu iya cewa babu wani ci gaba a zo a gani da aka samu a bangaren ilimi a wannan shekara mai karewa ta 2017 Adamu Jumba Adamu shi kuma yace salamu yau da gobe hakika an samu ci gaba a bangaren ilimi a cikin wannan shekara mai karewa ta 2017 mu dai fatan mu Allah ya sa mu kara samun ci gaba a sabuwar shekara kuma mai kamawa ta 2018 to ina ga zamu iya tsayawa daga nan ai sai kuma in Allah kai mu an juma mun samu dama sai mu saki karantuwa mun gode a ci gaba da ai ko mana da sakonni
to sai kuma mu je ga Barista Aliyu Abdullahi don yi mana tsokaci akan matakin na kotu da ta zartar don dakatar da gwamnatin Kaduna daga koran malaman makarantar nan da ta yi niyyar maye gurbin su da cewar sun kasa cin gwajin da aka musu
inda a makon jiya muka faru tattaunawa da shi lawyer din wanda kuma game da shi wannan mataki na kotu na cewa anya bazai dinga buge gwiwoyin shugabanni akan aiwatar da matakan kawo ci gaba a cikin al'ummar su
ya kuma tsaya ne akan bayar da na masa cewa shin gwamnoni ba su da yancin aiwatar da tsare-tsare ne ga jihohin su
to assalamu alaikum barista aliyu
yo assalamu alaikum
wa alaikum assalam barista
Barka da warhaka.
Yawa, Usman Tabara da Hafsa.
Eh, barka dai.
Ina gece ki.
Yawa, barka da shigowa.
To barista, wancan makon ka san lokaci ya mana halinsa, muka ce to yau bari mu baka isasshen lokaci. Mun tsaya inda muke magana akan matakin da kotu ta dauka kafin mu je ga tambayar da ita Hafsa ta tsaya na cewa wancan mako na cewa gwamnati ba su da damar zartar da abin da suke so ne a jihohin su na abin da zai ka ci gaba. Bari mu dan yi waiwayin baya kadan. Mun ni ma na tambaye ka cewa wannan matakin na kotu ba zai bige guyuwar shugabanni ba.
To a gaskiya cewa a tsarin wato ina ko shugabanci na Najeriya kun san wato abin da muke lura da shi shine wato kullun tsarin mulkin kasar nan yake kuma kullun tsarin mulkin kasar nan ta raba shugabancin kasar nan zuwa gida uku na daya dai akwai hukumar zartarwa wanda shi shi ja ko a sama a gwamnatin tsakiya ko a gwamnatin jihohi gwamna haka kuma a far wato koki ko ta kasa ko ta jiha sannan kuma akwai wato ita hukumar judiciary wato kotu wanda su kuma za a kawo su a dokoki in majalisar dokoki su yi dokoki su zo su fassara waɗannan dokoki to haka ake tafi a tsarin demokradiyya na Najeriya saboda haka don an kai ka karan hukumar wato zartarwa ko wani shugaba na mai hukumar zartarwa kan bisa wani tsari da aka so da shi wanda zai iya toye haƙƙin ko ake tunanin ya toye ko zai toye haƙƙin a ɗan ƙasa ba aibuwa ciki ba kuma ba zagon ƙasa ba ne ko kuma ba a shiga ba a taɓa abin da ake kira principle of separation of powers ba ba a takurawa wannan tsarin ba. Yau iya kai kotu so kundin kasa yana da yanci da aka samar mishi da aka ware ne duk da wani lokaci yancin ka za a iya kauri ma wannan yancin naka morewa wannan yancin naka daidai ko zaman lafiya ko kiwon lafiya kasa wannan kenan nake so daga farko na biyu idan muka koma kan maganar da muke yi akan karar da ko
matakin da kotun da
dauka suka kai akan gwamna Nasiru El-Rufa'i saboda yankurin korar su da yayi mutum wurin 21,000 saboda faduwar jarabawa da suka yi su ma ikadin su ne suna neman su bi haƙƙin su ne kuma wanda abu ne mai kyau a demokradiyya na Najeriya da kuma a jurisprudence wato a yanayin shari'o'i ko bunƙasa shari'o'i da doka na Najeriya saboda idan kotu ta duba za ta yanke hukuncin nan zai dawo abin misali ga shugabanni masu zuwa nan gaba su duba shi in har ma in har gwamnatin in ita kotu take malam Nasiru wato gwamnan Kaduna ya yi daidai bai tsatse ko bai taka wani doka ko ka'ida ba a wurin koransu doka ga gwamnoni sun san me ake ciki idan kuma kotu take a'a gaskiya akwai abin hange ko kuma abin akwai yadda za a ji wannan abin ko akwai inda ya tashi kaga su ba shugabanni da kuma sun san me dokar kenan ta tana da yanzu saboda haka wannan abu ne mai kyau abin ayaba ne abin da su malamai ne amma kam
layin ka yana dan jadda cewa barista layin ka yana dan jadda cewa ina ga bari mu sake gwada ka. Idan layin shi kan yana dan
yana ta daukewa ba
yana dan daddatsewa bari mu dan shakata kafin a sake lalubo mana shi ya ci gaba da mana bayani kar mi jifan gafiyar baidu kin san jifan gafiyar baidu wai ya kama babbar sai karama ta fito da gudu daga ramu sai ya jefe ta da babbar ya duka watsi da gudu
muni ne ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwada ban haurewa hanyar kullewa nemi ilimi gwada ban dorewa mu nemi ilimi alfarin kowa
Allah ya sa akwai a tashi maganar ilimi ta zama maganar tarihi ta zama cewa abu ne mai kyau a yanzu lokacin da zai canza ba a dinga cewa ai bai dadi ba to ga barista mun sake lalubo shi assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Usman yawa dazilan yana ta daddacewa ne nace kar mi jifan gafiya bai da bari mu sake laluba to dazi kana magana zaka iya
ni ma na fita ta waje ne yau idan mu samu
yawa aga shi ku yayi clear sosai yanzu yawa okay. Muna jin ka kace ƴan baya shugabanni in suka zo kana bayanin inda in suka zo za su gane cewa oh kotu ga matakin da ta dauka ga abin da ya faru
yawa ka ga wannan hukunci da kotu za ta fitar da shi zai dawo wani sabon doka akan yadda za ka kore mutum daga aiki wani irin abubuwa za ka kore shi daga aiki saboda haka mutane shugabanni ba za su yi gaggawan koren mutane aiki ba sai sun tabbatar sun bi waɗannan sabon dokan da aka nada aka shimfiɗa daga hukuncin wannan kotu ka san mutane biyu na iya yin doka na ɗaya majalisar dokoki suna iya yin doka sannan kotu ma suna iya yin doka ta da hukunci akan abin da ya zo gaban su a matsayin ƙara saboda haka shi yasa nace abu ne mai kyau zai gyara mana shari'o'inmu zai gyara mana kuma demokradiyya mu kowa ya san ina karfin shi ya fara ina ya tsaya haka kuma ina haƙin wani ya fara a ina ya tsaya
haka to amma misali yanzu yau doka da sakarin
da kan wannan akan wannan ƙara tsakanin kungiyar malaman jihar Kaduna da shi gwamna Nasir Malam Rufa'i akan koron yi saboda wannan exam ko ce jaraba da Rufa'i kamar yadda na faɗa su wanda suka zo roƙa a wurin kotu kuma a karon farko dai sun yi nasara sun nemi a bada injunction wato a dakatar da wannan yunkurin koren nasu kuma akan kawo wannan kwanakin bayana mun yi bayani akan ex parte application yadda mai kara zai kawo kara gaban kotu ba tare da ma sanin wanda aka kawo karan shi ba saboda a biya wannan bukatar ita kotu za ta biya wannan bukatar in ta ga akwai gaggawa akwai kuma in ba a yi biya bukatar da gaggawa ba za a iya yin wani aikin da na sani saboda haka sai ta biya wannan bukatar saboda shi ake kira interim injunction ko a ce temporary injunction shi kuma ana kawo shi by way of ex parte application wato ba tare da an sanar da ma ɗaya party ba daga baya sai alƙalin ko kotun ya sa duka wanda ake kawo ƙaran shi ma ya zo ya ji abin da ake ƙaran ake tuhumar shi akai shi ma ya bada nashi watu
akai
wurin wannan koran da kuma yawa a ga shin ya saba doka in ya saba doka wani doka ya saba in kuma bai saba doka ba ko sai zaka iya ce ne to kaje ka ci gaba da abubuwan ka mun dauke mun janye wannan dakatar wanda muka yi ma in kuma an saba dokan
ya za
a koran su ba har sai ka bi
ka'ida
duk wasu ka'idodi wataƙila da aka dingaya wataƙila kaga kamar civil servant ko wani civil servant ko na jiha ko na gwamnatin tarayya suna da abin da ake
kira mene
shine yake
yawa ya hakuri kace suna da abin da ake kira
regulations
oh dokoki
dokoki na ma'aikata saboda haka yawanci dokokin ma'aikatan nan shi yake kunshe da yadda zaka kore mutum daga aiki da kuma wani irin laifi mutum zai yi kanka kore shi da kuma procedure inda zaka bi na koren shi akwai zaka ga wataƙila za a ba mutum wato tambaya da ake kira a turance query za a baka awa 48 ba da amsa sannan in amsan bai gamsar da wanda za a nada maka committee su yi binciken wannan amsa su da ko ka ko amsan ka bata satisfying in wannan kwana ba sannan har a kawo magana wani irin laifi ya dace allo wato a shari'a akwai abin da kuma muke kira the punishment must fit the crime wato shi
hukuncin da za a
wannan da za a baka
hukuncin da za a baka dole
da irin laifin da mutum akwai laifukan da ma'aikaci zai yi wanda bai kai a kore shi aiki ba wataƙila bai wuce a bashi dakatarwa ba ko kuma a bashi sai ma a bashi horarwa so duk irin wannan duba irin waɗannan in aka zo kan case din ka'in da na'in saboda haka sai a duba za a duba evidences da kowa zai kawo da kuma witnesses wato shaidu da za su zo gaban kotu su farfara za su duba ma jarrabawan da aka musu shin jarrabawa ce da ya dace ka yi wa malamin makaranta dan malaman makaranta ba lalle ba dan ka musu abin da ya kamata su sani dai shi ne su san yadda za su koyar da ma'adaya wato pedagogic training ya fi kyau inda an musu jarraba akan pedagogic training akan tambayoyi na
ita ya take wannan jarrabawar
to duk dai mun zo gaban kannan sannan za mu gane abin da kotu za ta ce da kuma za ta bada dalilin
yawa barista
kace ko kuma
kace da an musu jarrabawa wani ne bambancin wancan jarrabawa da ta irin wanda aka yi musu
to bambancin da na gani duk da abin da ke gira pedagogic training wani horarwa ne na malamai wanda su suka san wanda za ka yi tsari irin tsarin yadda za ka tafiyar da koyarwanka wa ɗalibai to kuma ba ka samun wannan irin tsarin sai in an koyar da kai ko ka koya akan aikin ko kuma ka je makarantar koyarwa na malamai shi ne ake kira pedagogic to shi irin wannan ni a gani na da kuma irin wannan ne ya kamata a ce malam ya sa an musu jarrabawa a kan
irin wannan jarrabawa maimakon a ce na ɗalibai
ba irin tambayoyi irin na ɗaliban da suke aji hudu ko aji biyar ba wasu sun ce question tambayoyin ba na ɗaliban aji hudu ba ne ya wuce nan kuma amma dai ba salon tambayoyin da ya kamata a yi ba kenan a wurin masana wannan abin da ya faru amma duk da haka Usman Kabara wannan ma ba wai kamar ni kaga in ka tuna na gaya maka wancan karan ina tare da malam wata bangare a wani bangare ni gaggawan yanke hukunci amma ina tare da shi kan cewa dole a samu
in
malamai da suke da hankali da kuma ma kasar Najeriya gaba ɗaya saboda kaga a inda muke din nan a wannan wurin primary school shine foundation
shine
kamar tushe yara manyan gobe suka samu
na kasu to
kyakkyawar foundation yawwa
in sun samu na kasa akwai matsala
za ka ga yadda za su dawo amma idan tun farko ba a samu kyakkyawar foundation ba to haka za ka graduate wato mutum ma sai ya gama har
jami'a
ne mun kwanaki shekarun baya da yake akwai ɗan wanda suka je bautar kasa ba su ma yi kuma sun gama akwai shedar gama jami'a ba a samu foundation mai kyau ba saboda haka ina tare da shi wurin gyara wannan foundation din a samu malaman da ya kamata matsalar dai shine kaga a halin da ake ciki na tattalin arziki
wasu na ganin cewa kuskure ne
recession aka fito bai kamata a tura irin waɗannan mutane su rasa aikin su a lokaci daya ya kamata da ni ne malam Nasiru gwamnan Kaduna zan yi abu wasu zan duba wanne ne zan iya akwai waɗanda za a iya horar da su wanda ke cewa they are trainable akwai waɗanda kuma ko ka horar da su wallahi ba za su horu ba saboda haka irin waɗanda ba za a iya horarwa su gane ba zan iya bangare su kuma ba zan kore su a lokaci ɗaya ba watakila wannan wata uku ki kori wasu the next
ba lokaci ɗaya ba
haka waɗanda kuma za a horar da su su dawo malaman da suka san abin da suke yi to ni da ni ne gwamna da irin waɗannan matakai zai iya doka to amma ka ce zaka kori mutane gaba ɗaya ka kawo su zai iya yiwuwa kuma a waɗanda zaka kawo su zai su dage su yi karatu su ci jarraban da zaka ba su amma ba su san yadda za su koyar da ɗalibai ba
an gudu ba
jiya duk wannan abubuwa ne da za su iya faruwa shi yasa ake so shi shugaba dole sai ya yi zurfin tunani da shugabanci sai ka duba bangaren hagu ka duba a bangaren dama ka duba me yake yanzu ka duba abu da aka ya faru baya ka duba me zai je ya dawo a gaba
wato karayi ba yi ba to daga ƙarshe barista wani kira kake da shi misali iyayen yara dinnan da wasu ma ba su kansu gashi da yaran su ake sanawa abin wasu ba su gane ba wasu kuma sun gane me zaka ce wa iyaye tunda mun ji abin da kace akan gwamnati
iyayen yara ni a gani na abin tashin hankali ne a wurin iyayen yara a gaskiya duk iyayen yara da ya duba ya ga duk da kamar yadda na gaya maka ba irin wannan jarba bane ya kamata a yi wa su malaman duk da haka abin tashin hankali ne ga amsa irin waɗannan tambayoyi
a ce malami ne an sabu
da haka saboda haka abin tashin hankali ne su iyayen ya kamata su haɗa kai da shi
shi jihar gwamnan jihar
haɗa kai da gwamnan yawwa su ne a yi a samu mafita mai kyau
kamar a jira ra'ayoyi haka
wanda zai taimaka wa 'ya'yansu su samu malamai wato competent malamai wanda suka san abin da suke yi saboda su ma stakeholders ne idan malaminka bai san abin da ake yi ba to kaga akwai san me suke yi ba akwai matsaloli a wannan
bangare haka
a wannan bangare saboda haka dole ne iyayen yara su samu su dawo wato ma
wanda
za su iya faɗa a kai in ka lura akwai waɗanda suka fara cire yaransu daga irin makarantun nan
saboda sun tabarbare
ke faruwa kuma abin tashin hankali ne yaran ka a ce ya yi shekaru a wannan
bai san komai ba
shekara shida
a ce bai
san komai ba
to Allah ya kyauta to barista mun gode sosai da lokacin da ka samu muka ƙara sauraron shirin da kai na yau yawwa to barista kenan Aliyu godin da yake lilan yana ta tangarda amma dai ya faɗi
gaskiya ma katsi kuma a lokacin da ma za a yi sallama
dai to Allah ya sa mu dace to akwai wasu sakonnin amma dai bari ku guda ɗayan in karanto mana anan Armaya Husaini yace salamu yau da gobe hakika a jihar mu ta Kaduna ba wani ci gaba da aka samu sai dai ci baya saboda wallahi yanzu maganar da ake yi ma yawancin malaman makarantun primary ko kuma makarantun kansu babu gyara wajen kuma ɗalibai babu hatta ma littattafan da za su karanta duka da ya lissafo su gashi nan ya ce ku tashi lafiya yau da gobe yanzu kan duka nan za mu tattara ina mu sai gobe mu dada maganar siyasa da shugabanci na gari a cikin shirin yau da gobe a madadin
Hafsat Bello dan mai so
sai kuma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne yau Mr. Aidin Notko sai wata ta da mu a Facebook live wato Maryam Bugaji da yake na da dan tangarda yau sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya You da kuke shirin su BOA da sadai na ba ma zuwa zanni ba ta jani ba dan wasan kwallo ba ta manta ba
kuwa ba ta mance ba wasanni na motsa jike dinkin su ta share